Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu Baba Yako Makiri Shugaban Amurka Donald Trump ya kalubalanci da kudin aikin sa na Russia Vladimir Putin game da katsalanda da ake tuhumar Russia da aikatawa a zaben shugaban kasa na Amurka a bara a lokacin da shugabannin biyu suka yi gana ido da ido a jiya Juma'a a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson. Tillerson ya ce Putin ya musunta wannan zargin da ake yi wa Russia da yin katsalanda a zaben Amurka. Ya ce ko da yake shugabannin biyu sun yi tattaunawa mai zurfin gaske akan wannan batu. Tillerson ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawar shugabannin biyu wanda ya ɗauki hankalin taron manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki na G20 wanda ake gudanarwa a birnin Hamburg. Yana cewar sau tari shugaban na Amurka ya kalubalanci shugaba Putin game da katsalanda a harkan zaben Amurka. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov shi ma ya halarci zaman shugabannin guda biyu kuma ya faɗa wa 'yan jarida cewar shugaba Trump ya amince da bayanin Putin cewa Rasha ba ta da hannu a harkar zaben Amurka. Shugabanni daga Amurka da Koriya ta Kudu da Japan sun amince a jiya Juma'a da yin kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta gaggauta aiwatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa biyo bayan gwajin makami mai linzami wadda ka iya ketarawa zuwa wata nahiya da Koriya ta Arewa ta yi a ranar 4 ga watan Yuli. Shugabannin uku sun yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta aiwatar da duk yarjejeniyoyi da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yi na jan kunni a kan Koriya ta Arewa a cewar wata takarda da aka karanto a wurin taron manyan kasashen duniya na G20 da ake yi a birnin Hamburg kasar Jamus game da hira tsakanin shugabannin wanda suka hada da na Amurka Donald Trump da na Koriya ta Kudu Moon Jae-in da kuma Prime Minister Japan Shinzo Abe. Shugabannin sun kara jaddada aniyarsu na hana Koriya ta Arewa mallakar makaman nukiliya kuma sun kira ga kasashe masu makwataka da Koriya ta Arewa da su shawarce ta ta kawo ƙarshen barazana ga sauran kasashe ta kuma dakatar da shirinta na makaman nukiliya a cewar takardar da aka karanto a taron manyan kasashen duniyar. Zaman tazo ne kwanaki biyu bayan da jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi kashedi ga gwajin makamai masu linzami da Koriya ta Arewa take yi kuma ta ce Amurka za ta ba sabon shawara akan takunkumi da ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta dauka akan Koriya ta Arewa a 'yan kwanakin nan masu zuwa. Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan hana wasu ɗaliban makarantar sakandare a Gambia takardar shiga Amurka, yanzu ɗaliban biyar sun samu visa da za su shigo Amurka domin su samu damar shiga gasar mutum-mutumi na zamani da ake kira robot a turance ta ƙasa da ƙasa da za a yi. Waɗannan matasa daga Afirka ta Yamma da farko an hana musu takardar izinin shiga Amurka domin samun damar shiga wannan gasar da ke bada ƙwarin gwiwa ga koyon kimiyya da fasaha ta ƙasa da ƙasa ta a karo na farko da za a yi a nan Washington DC a ƙarshen wannan wata. Sai dai bayan tambayoyi a karo na biyu da aka yi wa ɗaliban a shekaran jiya Alhamis, jami'an ofishin jakadancin Amurka sun ba su visar. Wannan gasa ta ƙasa da ƙasa ta tattaro ɗalibai daga ƙasashe 160 zuwa nan Amurka a ƙoƙarin ƙarfafa sha'awar shiga karatun kimiyya da ƙere-ƙere tsakanin ɗaliban makarantun sakandare a faɗin duniya. Ƙungiyar mayakan ISIS sun kai hare-hare a birnin Mosul na Iraq da kuma wato Raqqa na kasar Siriya biyo bayan ci gaba da sojojin ke samu a wannan yaki da ake yi da ta'addanci a biranen biyu. Mayakan ISIS sun kaddamar da hari a birnin Mosul da kuma wani kauye dake kudancin birnin inda suka kashe mutane da dama ciki har da yan jaridan Iraki guda biyu masu daukar labarai a yakin a cewar wani jami'in sojin Irakin. Jami'in ya faɗa a jiya Juma'a cewar harin na ISIS a arewacin birnin Mosul ya kora sojojin Iraki zuwa baya kimanin mita 75 kuma yan ta'addan suna barazana na rage dakarun gwamnati a yankunan. Daruruwan mayakan suna ta kokarin kwace ikon wani karamin yanki na birnin amma komandojin Iraki da jami'an majalisar dinkin duniya sun faɗa a shekaran jiya Alhamis cewar dubban fararen hula sun makale a gurin.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim sanu da kokari kuma barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai karin haske ne game da muhimmancin shayar da yara jarire nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shida. Shima rahoton mu na biyu zai mana magana ne akan yadda za a rage mace-macen yara kanana yan kasa da shekaru biyar. Rahoton mu na uku zai yi magana akan rigakafin yau da kullum da ake yi wa yara kanana domin kara musu karfin garkuwar jiki da zai kare su daga cututtukan da ke halaka su. Rahoton mu na hudu zai yi mana bayani akan ziyarar da wata kungiya a Bauchi take kaiwa kafafin yada labaru domin wayar da kan al'umma yanda za a iya rage mace-macen mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Baya ga wannan rahotannin akwai mu da ci gaba da bayani daga Alhaji Shehu Muhammad Makarfi jami'in shirye-shirye na shirin yaki da cutar tabowa da mai dakin gwamnan jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasir Irfa'i ta kullayi da cutar a jihar Kaduna. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
Sana harkar kiwon lafiya sun kara fito da muhimmancin shayar da jarire nonon uwa tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shida wajen ba su kariya daga cututtukan da ke halaka su. Muhammad Salisu Rabiu na da karshen rahoton.
Babbar jami'ar lafiya a babban asibitin Dutse da ke jihar Jigawa Malama Rabu Lawan ce ta bayyana haka yayin wani gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon Muryar Amurka ya shirya cikin asibitin.
shayar da yaro nono zalla yana da babban muhimmanci daga haihuwarsa har zuwa wata 6. Dama kuma matan nan sun zo awo yawanci ana fadakar da su akan wannan matsalar ta shayar da yaro din nono zalla har zuwa wata 6. Shi nono yana da wasu sinadarai waɗanda waɗannan sinadaran suna kare ƴaƴanmu daga duk waɗannan cututtukan da yaro zai gamu da shi. To saboda haka shi yasa kuma su yawanci garkuwar jikin su ba ta da ƙarfi yaran nan an haife su. To saboda haka shine aka fiso uwa ta shayar da danta nono zalla kafin zuwa har wata 6. Saboda in har ba haka ba ta yiwu za ta zo ta yi ta bashi wani abincin yana ci yana hana kuma ƴaƴanmu ma zaka ga shi waɗanda aka shayar da su nono zalla din nan sun fi lafiya. Zaka gan su sun bambanta da waɗanda ake ba ake hada musu da wani abincin. Eh saboda wannan nonon rigakafin da abubuwan kuma da suke cikin shi yafi wanda zaka ba yaranka abinci. To saboda haka shi yasa muke fadakar da iyaye tun suna da ciki cewar ya kamata in sun haihu ake gwada musu abincin da ya kamata su kansu su ci dan su samu isasshen nono wanda za su ringa shayar da ƴaƴansu yanda za su shayar da su har zuwa wata 6 nan ba tare da wannan ba. Kuma zai yi wuya yaron duk da aka shayar da nono zalla zuwa wata 6 zai yi wuya ka ganshi yana samun wasu cututtuka ko kuma ma ya gamu da wannan gudawar da kananan yara suke yi yana kare yaro daga wannan cututtuka.
Yawancin mata suna ga ai wata 6 yaro bai sha ruwa ba kamar akwai rishin tausayi a ciki ne zaki ce a game da wannan.
A game da wannan yawanci mata suna da wannan matsalar suna cewa ya za a yi a bar yaro har wata 6 bai sha ruwa ba. To dama ana fadakar da su tun suna da cikin cewar nono yana da isasshen ruwa a cikinsa wanda wannan ruwan zai isar da yaro ba tare da kin bashi ruwa ya sha ba. Saboda in har ma ya kasance uwa tana ba danta ruwa ta hada mishi da nono to gaskiya yaron nan baya samun sinadaran cikin nonon nan wadatacce. Saboda in har yawanci matan mu suna da wani dabi'a da zarar yaro ya tashi daga bacci sai a dau ruwa a daddaka mishi. To idan har kika cikawa yaron ki ruwa a ciki babu yanda za a ya sha isasshen nono wanda zai ishe shi saboda cikin sa dama ya riga ya koshi da wannan ruwan. To amma in har kika ba shi nonon nan isasshe wannan ruwan da yake cikin nono sinadaransa da kuma shi ruwan kansa ya wadatar da yaro kuma zaki ga yaron ki babu abin da zai same shi insha Allah.
Babbar jami'ar lafiya a babban asibitin Dutse dake jihar Jigawa malama Rabi Lawan kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Maradin Jamhuriyar Niger, hukumomi ne suke dauki matakai na kare lafiyar yara daga cututtukan da ka iya hallaka su. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Gwamnatin Niger tare da bada kulawar likitoci sun dauda marar kare lafiyar karamar yara duka inda suke ta hanyar wata fasaha ta aiki da wakilan al'umma da za su raba magunguna na suka kyauta ga karamar yara masu tsara ga asibiti domin kaucewa idolin magungunan titi da ake saidawa. Mallam Manzo zane da shugaban sashen kula da karamar yara a cikin jihar Maradi.
Za a zabi mutane wanda za a ba su horo sai a rika ba su magani kaman na masassara, magani na zawo, magani na majinar gaba, sai ka ba yara kankana duk lokacin da wannan cuta ta samu yaro sai a kai gurin su bada.
Kenan likitoci akwai wata matsala da kuka tsinkayo?
Ce matsalar da muka tsinkayo kamar wanda kuka sani ne likita tawa mutane nisa wasu wanda akwai garin da ya yi kilo 6 kan mutum ya tafi likita. Kenan a haka nan kun ga ba mutane da yawa za su tsaya su tafi likita sai dai su tsaya suna shan magani irin wagana mu na hanya da ake ta yan kemis muka ba su magani. Kenan za mu rika zuwa lokaci muna bincikar su mu ga abin da suke.
Za a ce akwai bankin maganin takamaimai don talakawa ba sai sun saya ba?
Shi ai duka magani ne a rikan kana wanda biyu yaro wanda bai kai shekara 5 ba kyauta ce ake ba da
ta. To kenan su yanzu mai kushe jira gaba da ta tara?
Eh gaba da ta taro abin da muke shirye gare su wago a horon da za mu ba su dauke shi da muhimmanci kuma in suka je su ba da shi yanda mu muka ba su.
Shi'abu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Karamar hukumar Ronin jihar Jigawa na samun nasarori wajen aiwatar da rigakafin yau da kullum ga kananan yara da ke fadin karamar hukumar. inji wakilinmu Halimatu Abdullahi.
Yayin da har yanzu ake ƙara fuskantar matsaloli game da cututtukan da ke samun ƙananan yara, musamman ma a yankunan karkara, bisa kin mai da hankali wurin ba su alluran rigakafin yau da kullum yadda ya dace a ƙaramar hukumar Ronin jihar Jigawa. Ana samun ci gaba game da yadda iyaye ke kai yaransa asibiti domin ba su alluran rigakafin, kamar yadda malama Hafsa Ja'far, ɗaya daga cikin jami'an da ke ba da alluran rigakafin da ke asibitin, ta bayyana.
Mu dai gaskiya muna samun ci gaba a kodayaushe, saboda duk lokacin da suke zuwa awo muna faɗakar da su wannan awon yana da muhimmanci, kuma bayan wannan ha'ilo idan Allah ya sauke su lafiya su ringa kawo mana yaran su rigakafi, saboda yana da muhimmanci. Akwai maganin sarƙi haƙora a ciki, akwai kuma na kenda, akwai na yellow fever, akwai kuma na sabuwar allura ce da ta shigo da ake ce mata PCV, ita ce ta pneumonia da ake faɗakar da su, duk muna faɗakar da su akan haka.
Kamar a rana kuna samun mace nawa a nan asibitin Roni wadda suke kawo ƴaƴansu rigakafi?
Kamar duk ranar Talata da muke samu, muna samun farkon haihuwa, muna samun kuma revisit wanda ake ce su zo bayan sati hudu. Kamar misali in aka haɗa su muna samun kamar 40, wani sa'in 35, wani sa'in 50, wani sa'in 60, ya danganta ga inda suke zuwa. Muna zuwa gidajen da kansu bai waye cewar su ringa kawo yaran su rigakafi ba, ko gidan biki ko gidan suna, muna dan zuwa muna dan fadakar da su, kuma muna sa ana shela a cikin gari su ringa kawo yaran su rigakafin.
Malama Hafsa Ja'far kenan. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Ita ma kungiyar HC3 mai fafutukar ganin an inganta lafiyar mata da ƙananan yara da ke jihar Bauchi ta kai ziyarar neman goyon baya ne ga kafafen yaɗa labarai da ke Bauchi domin faɗakar da al'umma muhimmancin kula da lafiyar mata da ƙananan yara. Amina Abdullahi Girbu na da cikakken rahoto.
Da yake bayani coordinator yaɗa labarai a ƙungiyar Ustaz Zakar Hassan Galadima.
To abinda yake tafiya tare da mu shine cewa mun zo ne domin mu gabatar da manufofin wannan kungiya na advocacy ko group wanda muke wakiltanta, wanda wannan advocacy ko group din nan aikin da za ta yi shine fadakarwa da wayar da kai na al'umma akan harkan lafiyar mata da kuma yara. Sanin kowa ne ya sani a halin da muke ciki a yanzu, yanda yara suke mutuwa, yara suke kamuwa da cututtuka, wanda sanadiyan abubuwan da suke jawo waɗannan cututtuka da mutuwan nan za a iya ƙaurace musu ta yadda rayuwar yaranmu da matanmu zai inganta, kamar yanda muke gani muke ji a ƙasashen da suka ci gaba, wanda su har sun manta da cewa mace ta ɗauki ciki kafin ta haife ta mutu, su sun manta da irin wannan yayin ma. Sannan kuma da yaro ɗan ƙarami ya kamu da cutar yunwa ko kuma cuta wanda za a iya dai magance ta, magance kamuwanta ma, su waɗannan ƙasashen har sun manta da irin waɗannan al'amura. To mu me zai hana a society mu ya kasance mun yi hoɓɓasa wajen inganta lafiyar yaranmu da matayenmu, ta yanda mace za ta ɗau ciki ta raini cikin nan ta haife shi ta shayar da shi cikin ƙoshin lafiya? To ganin cewa kafafen watsa labarai kuna da mahimmanci sosai, kusan ku ne limamai na isar da dukkan wani sako na alheri, shi yasa aka ga ya dace mu kawo muku ziyara waɗannan kafafen watsa labaru namu, mu kawo muku ziyara domin mu bayyana manufan wannan tafiya, ta yanda idan muka zo za mu yayata bayanai akan wayar da kan al'umma, za ku ba mu haɗin kai.
Ustaz Zakar Hassan Galadima, coordinator labarai, da suke bayani shugabannin gidan talabijin da rediyo na jihar Bauchi Alhaji Idris Ibrahim Shell.
Ina mai matuƙar farin cikin da karɓan wannan committee din, kuma shi mai jawabi wato coordinator ya yi jawabin da ya toshe ko ta ina duk hanyoyin da zan fito ya toshe. Na farko aikin da kuke yi ba karamin aiki bane, kuma duk mutumin da yake da bukatan ganin ci gaban jihar Bauchi zai mara muku baya, tunda abun ya shafi lafiya mata, yara da dai sauran su. Mu kanmu a matsayin mu na gidan talabijin, mu ma muna ta kokarin wannan kamar yadda ka faɗa. Babu shakka ba za mu so ma koda wanda ake biyan ma a ce mu yi shi kyauta.
Da na gidan Radio Nigeria Glove FM Bauchi, Alhaji Aminu Tahir Goggo.
Na mai nuna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan lokaci har aka gane muhimmancin mata cikin al'umma. Mata sun kasance a cikin ukuwa a cikin shekarun da suka wuce, dama ce ba ta da ƴanci ta je ta yi awo in tana da juna, ko da mijinta na so, za ka ji uwarsa ta ce ita ba ta yarda ba, ko kuma a'a ita ubanta shi ma ya ce bai yarda ba. Su ba su haka a gidansu, duk ba a je asibiti ba, ba a yi wani awo ba, ba a je wani ko ina ba, haka aka haife su kawai a gida. To kaga irin wannan a yanzu, saboda shigowar mutane irin ku a cikin irin wannan awo, za a yi eliminating ɗinsa ne ma gaba ɗaya a doron ƙasa da ikon Allah.
Shugaban gidan Radio Glove FM da na BATB kenan. Ganan ziyaran ta mika gidan rediyon Bauchi, wato BRC. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu. A jihar Neja ana ci gaba da fadakar da al'umma muhimmancin amfani da gidan sauro domin rage kamuwa da cutar zazzabin malaria da cizon sauron ke kawo shi. Mustafa Nasiru Batsari na dauke da cikakken rahoto.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun yaduwar sauron a sakamakon shiga yanayi irin na damana. Uwar gida Mary Dawaba ita ce jami'ar yaki da cutar zazzabin cizon sauron a jihar Naija.
A gidan sauron ne ya kamata a fadakar da mutane su san amfanin gidan sauron nan, kuma muka bi kauyuka ana fadakar da mutane a yi amfani da gidan sauro, saboda shi ke kare jama'a ga cizon sauron karan kanta. Sannan kuma idan aka rataya shi bayan ya samu sa'a 24 aka shanya inuwa, aka rataya shi za a samu kariya sosai, don ko wanda ma bai kwana cikinta ba, inda yana cikin ɗakin shi ma yana da kariyan wannan, saboda idan sauro ya zo ya fada kan gidan sauron nan mutuwa zai yi. Sannan kuma wasu kwari ma a cikin ɗaki su ma suna mutuwa. So yawancin mutane idan aka ce su rataye wannan gidan sauron, sai su ce watakila lokacin sanyi ba sauro, sannan kuma in sun rataye sai su ce akwai zafi. Amma ya kamata mutane su san amfani shi, cewa idan ka kwana cikin gidan sauron nan, sauro ba zai cije ka ba, kuma ba za ka samu zazzabin cizon sauro.
Haka zalika Madan Dawaba ta ce suna mai da hankali wajen fadakar da mata masu juna biyu akan mahimmancin zuwa asibiti ta yadda za su samu kariya daga cutar ta malaria.
Kuma mun ce duka mata masu juna biyu su je asibiti idan cikin nan ya kai 20 to 24 weeks, za a ba su wasu tablet wanda zai kare su ga zazzabin cizon sauro sanda suke da juna biyu, watan sulfadoxin paracetamol kenan. Idan aka ba su bayan sati 4 za su sake dawa sake ba su, sannan za a yi ta shan shi akai-akai haka nan har Allah ya sa mace ta sauka, ba za ta samu zazzabin cizon sauro.
Tsaftar muhalli na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake bi wajen kauce ma yaduwar cutar ta zazzabin cizon sauro, kamar yadda Madan Dawaba ta yi ƙarin bayani.
Sannan kuma mun faɗakar da jama'a duka al'ummar Niger State cewa a rinka gyara wuri, kamar a tsaftace muhalli haka nan. Abin da ya kamata inda sauro ke kwanciya a tabbatar cewa babu ruwa wanda zai yake taruwa a wurin, don sauro fa ruwa yake so wuri mai sanyi-sanyi. Amma an mutane suka gyara muhallinsu, za su tabbatar cewa sauro baya hayayyafa a wurin.
Ko baya ga wannan dai, jami'an kiwon lafiyar na ci gaba da fadakar da jama'a a jihar Niger akan hanzarta zuwa asibiti da zaran an ji ba daidai ba, domin tantance kowace irin cuta ce ke damunsu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, shin kowane dalili ne ya sanya mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Ummi Aisha Nasiru ‘yar Rufai ta ɗaure yaƙi da cutar tamowa a jihar Kaduna? Alhaji Shehu Muhammad Makarfi shi ne jami'in shirye-shirye na shirin yaki da cutar taboa da mai dakin gwamnatin jihar Kaduna ta daure yi a jihar Kaduna.
Wannan hubasan da aka yi wanda mai dakin gwamnatin jihar Kaduna take jagoranci wani abu ne wanda an dade ana kansa amma ba a samu wani wanda zai ce bari mu ce gaba ku biyo ni ba. Abin sha'awa a cikin tafiyar da ake yi din an faru da kananan kuma guda biyu Zaria da Makarfi. Yanzu shirin ya ƙara gaba, zai shiga Igabi, zai shiga Kaduna ta Kudu, ta Kudu ta Arewa, zai shiga Hacikun, daga nan kuma har sauran kananan hukumomin jihar Kaduna. Babban abin bari ce a cikin wannan shine duk abincin da ake cewa ana nema din don a ba yaran nan, sai muka gano ashe muna da su a cikin jihar Kaduna, muna da su a ƙauyukan mu, muna tare da su a ɗakunan mu, amma yadda zamu hada su mu ba yaran ya tsira daga wannan shine yanzu matsala. To amma dai yanzu alhamdulillahi tunda gwamnati ta daukan maga kanta tace za ta iya cinkari wannan abin da kanta ta siyo magungunan da ya kamata a bayaran nan, kyauta ake bayarwa, an raba asibitocin nan da muka zaba guda biyar, a guda shida a Zaria, guda shida a Makarfi, ana bayarwa kuma za a shiga sauran waɗansu kananan hukumomin. Kuma yaran da ake bayarwa alhamdulillahi daga sanda aka fara ba yaro daga satin farko, ran da aka ce yayi sati na 8 ka zo ka ganshi ba za ka ce shine aka kawo, kamar sun dankara sati 8 da ya wuce ba, bukata tana biya alhamdulillahi. Abinda muke bukata a cikin wannan shirin shine haɗin kan sauran al'umma, masu ruwa da tsaki, matar da ke cikin gida da mai gidan da ke yawo a titi yake neman abin shi ke kawowa gida, da kai da kake shirin wannan shirin da mai sauraron duk gaba daya, kowa ya bada gudunmawarsa. Gudunmawar da za a bari shine kowa ba shi hakinsa. Karamin yaro da ke gida da ake gininsa yanzu ya fara rarrafe, yanzu aka yaye shi a nono, zai fara rarrafe, zai fara tashi, shi ke neman kayan gini, shi ke neman sumuntin aikin gini. Shine kuma abin nan da kai kake ci a waje wanda shi yaron baya samu, wanda kake ci a wajen mai shayi da wannan tsirin da kake ci a waje, shi ne ya fi bukata. Yanzu kai an riga an gama gini, yanzu kai yanzu malami za a ƙara gina a jikinka yanzu, ai an gama sai dai fenti da yaɓe, amma shi yaron da aka haifa yanzu yake shan nono, uwarsa tana bukata don ya tsotsa a jikinta, shi ma yana bukata don ya samu ya fara rafe, ya tashi, ya miƙe da lafiya da kuzari kamar kowane yaro. Wannan shi ne mai ɗakin gwamnati ce ta ji ta gani za ta wuce gaba, mu bi ta a baya a sanar da mutane, kuma a yi jagorancin faɗa da wannan tamuwar, domin ba wani faɗa ba ne wanda yake ya gagare mu, a faɗa ne kawai wanda kana zaune ka miƙa wuya ka ce in ma za ka yanka ni yanka ni nan gurin, bayan ku za mu iya yaƙi da wannan ciwon tamuwar. Wannan shi ne babban muhimmin sakon da mutane kamata a ce ya isa gare su.
Alhaji Shehu Muhammad Makarfi kenan, jami'in shirye-shirye na shirin yaƙi da cutar tamowa da mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasiru El-Rufa'i ke yi a faɗin jihar ta Kaduna. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Ba ka sawa ba,
jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Shi Garba ke muku fatan alheri.